daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. Abinnin ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Talata 24 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
White House ta bayyana cewa babban manufar tattaunawa da shugaban Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nuclear a zirin Koriya baki daya. ‘Yan sandan Canada sun kama wani matukin wata motar da ta afkawa masu tafiya da sawu a jiya Litinin a birnin Toronto, wanda ya kashe mutane 10 kana ya raunata wasu 15. Wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin Saudiya ta kai ya afkawa wani bukin aure a arewacin Yemen ya kashe aƙalla mutane 20.
To, masana a fannin tattalin arziki sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba, bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin wasu ƙasashen nahiyar Afirka na samun ci gaba. A Najeriya ana ci gaba da taron bita na yini hudu kan muhimman dabarun inganta ƙwayoyin halittu a kimiyyance, wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa ƙwayoyin halittu ta Jami'ar Bayero Kano, wato Center for Biotechnology Research, ta shirya. To, shin ina alfanun wannan taro?
Alƙiblar wannan taro shine ya koyar da masana kimiyya da fasaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma, kiwon lafiya, inganta muhalli, inganta tsaro.
Sannan muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Muhammad Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Babu Yakubu Makeri, wanda zai karanto mana labaran duniya da farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta bayyana a jiya Litinin cewar babban manufar tattaunawa da shugaban Donald Trump zai yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ita ce kawar da duk wani shirin nuclear a zirin Koriya baki daya. Sai mun ga an ɗauka ƙwaƙwalwar mataki a kan kawo ƙarshen shirin nuclear kwata-kwata. In ba haka ba, matsin lamba da takunkumi da Amurka take yi wa Pyongyang zai ci gaba a kan ƙasar da ta zama saniyar ware. Ba za mu mutunta kalaman Koriya ta Arewa ba, inji sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Huckabee Sanders, yayin da take amsa tambayar sashen labarun muryar Amurka a jiya Litinin akan kalaman Pyongyang da kwanan nan. Kim ya bada sanarwar dakatar da shirin gwajin makaman nukiliya da kaddamar da makamai masu linzami da suke cin dogon zango. A hali da ake ciki kuma, shugaban Faransa Emmanuel Macron yana more ziyarar wani uku da ya kawo a nan Washington, inda aka shirya masa liyafar cin abinci a jiya Litinin a Mount Vernon a jihar Virginia. Kana ya gana da wasu masu ziyara da 'yan yawon bude ido a ginin Lincoln Memorial. Muhimman batutuwa da suka shafi duniya su ne za su ɗauki hankali a tattaunawarsa da shugaba Donald Trump a madaukakin ofishinsa na Oval a fadar White House. Akwai yiwuwar Macron zai amfani da tattaunawarsa ta White House ya roƙi Trump kada ya janye daga yarjejeniyar ƙasashe shida akan shirin nukiliyan Iran da ci gaba da barin sojojin Amurka a Siriya, a daidai lokacin da sake sabunta yarjejeniya da Iran ya ƙarato. Iran za ta ɗauki duk wani ƙarin takunkumi a matsayin kashe yarjejeniyar, kuma ta yi barazanar komawa ga shirinta na nukiliya. Macron ya ce yana sane da cewar yarjejeniya da Iran tana da rauni, duk da haka bai ga wata yarjejeniya banda wacce aka haranta ba hannu a kai. ‘Yan sandan Canada sun kama wani matukin wata mota da ta afka wa su tafiya da sawu a jiya Litinin a birnin Toronto ya kashe mutane 10 kana ya raunata 15. ‘Yan sanda sun ce sun sunan matukin Alec Minassian, amma kuma ba su yi ƙarin bayani a kansa ba. Sai dai kamfanin yaɗa labarai na Canada, wato CBC, ya rawaito jami'an gwamnati na cewa direban ba shi da wata alaka da wata ƙungiyar ta'addanci, kana bai kasance wata barazana ga tsaron Canada ba. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya jajantawa waɗanda harin ya rutsa da su kuma ya miƙa godiya ga ƴan kwana-kwana waɗanda suka fara kai ɗauki a inda abin ya faru. A wata sabuwa kuma a jiya Litinin, ‘yan sandan jihar Tennessee da ke nan Amurka sun kama Travis Rankin, wanda ya harbe mutane shida a wani gidan cin abinci kamin daga bisani ya gudu. Wani farmaki ta sama da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen ƙarƙashin jagorancin Saudiya ta kai ya afkawa wani bukin aure da ake yi a arewacin Yamal, kuma ya kashe aƙalla mutane 20, inji wani jami'in kiwon lafiya a jiya Litinin, yayin da wasu hotuna masu ban tsoro ko tada hankali suke yawo akan kafafen sada zumunta akan wannan mummunan harin na bam, wanda shi ne na uku na irinsa da ya afkawa fararen hula a Yamal tun ƙarshen mako. Wani babban likita Muhammad Al-Somali ya ce angon da wasu mutane 45 sun samu raunuka kuma an kai su wani ƙaramin asibiti da ake kira Al-Jamhuri. Jami'an kiwon lafiya sun yi kira ga jama'a su taimaka da jini. Wannan shi ne mummunan farmaki na uku a Yamal tun daga ƙarshen mako. Wani farmaki ta sama a daren Lahadi ya faɗa a kan wani gida a unguwar Hajja, kuma ya kashe iyalan gidan su 5 a cewar wato Al-Nazri. A ranar Asabar, aƙalla fararen hula 20 ne aka kashe a wani farmaki da rundunar haɗaka ƙarƙashin Saudiya ta kai, biyo bayan harin bam da jiragen yaƙi suka kai wa wata motar bas ɗauke da mutane a ciki a kusa da gundumar Moza, wanda yaƙi ya ɗaiɗaita a yammacin Yamal kusa da birnin Taiz da ya faɗa cikin yaƙi tsawon shekaru 3. Rundunar haɗin gwiwa na Saudiya ta ƙi cewa UFAN da kamfanin dillancin labarai na AP, wanda ya tuntuɓe ta dangane da wannan hare-haren. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen da ke kudancin Afirka SADC a takaice take shirin yin wani taron koli a yau Talata akan yunkuri da jamhuriyar demokradiyyar Kongo ke yi na shirye zabe da daidaita kasar, akwai yuwuwar shugaban Kongo ba zai halarci taron ba. Wani jami'in gwamnati ya faɗa wa muryar Amurka cewa shugaba Joseph Kabila zai tura Prime Minister Bruno Tshibala a taron wanda za a gudanar a Luanda, babban birnin Angola. Sai dai ofishin Kabila bai fitar da wata sanarwa a hukumanci ba. Martin Fayulu na haɗakar jam'iyyun adawan DR Congo da aka fi sani da Resemblement a turance ya faɗa wa muryar Amurka cewa ya kamata ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta fito ƙarara da faɗa wa Kabila ya sauka daga mulki, ƙasar ta samu da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Haɗakan jam'iyyun adawa da aka fi sani da Resemblement tana son ganin wata ƙungiya mai zaman kanta ta shirya zaɓe amma ba gwamnati ba, wanda hakan zai baiwa mambobinta ƙwarin gwiwa shiga zaɓe cewa za a gudanar da gaskiya ko kuma sahihin zaɓe, inji Fayulu. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen kudancin Afirka ta buɗe ofishi a Kinshasa.
Babu ya kuma makirke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, masana a fannin tattalin arziki a nahiyar Afirka sun ce har yanzu akwai sauran tafiya a gaba, bayan da wani rahoto ya bayyana cewa tattalin arzikin ƙasashen da ke kudu da Sahara na samun ci gaba. Rahoton wanda aka fitar da shi a karo na 17 ya kuma bayyana cewa tattalin arzikin ƙasashen gabashin nahiyar ta Afirka na fuskantar koma baya sanadiyar matsalar fari da ke mummunan tasiri akan harkokin noma. Daga Akra ga rahoton Ridwanullah Abbas.
Yadda bunƙasar tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka: Nigeria, Angola da Afirka ta Kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasar tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zimfag ne babban masanin tattalin arzikin Bankin Duniya wa Afirka.
The 17th edition of the Africa's Pulse has uncovered three main findings. The first is that economic growth has rebounded in sub-Saharan Africa.
Zagaye na 17 na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka kudu da hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. Gwamnatocinmu na buƙatar hanzarta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin, in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala. Ƙasar Afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2020.
The second result, the second finding of the report is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising poverty.
A sakamako na biyu da aka samu, mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi, saboda canji wurin tara basussuka ya tura ƙasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. Don haka lalle muna buƙatar maida hankali. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Saboda kuɗi
tsakanin dada
ga mutum ya janye wando don saboda kuɗi
tsakanin dada da
ana ma kai naushi saboda kuɗi
tsakanin dada da
maduba tsakanin dan adam.
To a Najeriya kuwa yau aka shiga rana ta biyu a taron bita na yini hudu da ake yi kan muhimman dabarun inganta ƙwayoyin halittu a kimiyyance, wanda cibiyar bincike kan kimiyyar sarrafa ƙwayoyin halittu ta Jami'ar Bayero Kano, wato Center for Biotechnology Research, ta shirya. Da Kano ga Mahmud Ibrahim Kuri da ƙarin bayani.
A shekara ta 2014 ne aka kafa cibiyar domin gudanar da ayyukan bincike da horazin ɗalibai a matakai daban-daban kan fasahar kimiyyar ƙwayoyin halittun bil'adama da dabbobi da itatuwa da kuma tsirrai da dai dangoginsu. Farfesa Awolu Halilu Arzai, da ke zaman daraktan cibiyar, ya yi ƙarin haske dangane da aikace-aikacenta da kuma alƙiblar taron bitar irinsa na farko da cibiyar ta shirya.
Amfani da halittu kamar tsire-tsire, dabbobi, ƙwayoyin halitta da dangantakar su ido baya ganinsu, domin a samar da kayayyaki da su amfani ɗan adam. Alƙiblar wannan taro shi ne ya koyar da masana kimiyya da fasaha sababbin dabaru na zamani kan bincike a fuskar noma, kiwon lafiya, inganta muhalli, inganta tsaro, binciken aikata laifuffuka na hanyoyi na zamani, wanda da sai an fita ƙasashen waje ake yi irin wannan horo. Shi yasa kuka ga mutane daga kusan kowace shiya na geopolitical zones shida na Najeriya sun halarci taron.
Farfesa Mamari Yalwagwarzo, guda cikin masana ilimin kimiyyar ƙwayoyin halittu, wato biotechnology, ya bayyana muhimmancin rungumar wannan sigar ilimi domin haɓaka abinci da magunguna da sauran muhimman ababen bukatun rayuwar bil'adama a Najeriya.
Shekaru 50 da suka wuce, yawan jama'ar Najeriya mutum miliyan 66 ne. Faɗin ƙasar mu bai ƙaru ba, amma yanzu muna da mutum 180, kuma a cikin faɗin ƙasar mun kwashe da yawa wajen gine-gine, waɗansu abubuwa wanda suka shafi jin daɗin jama'a da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. To, in ba a kawo wannan sani ba cikin al'amura na rayuwarmu, zai kasance cewa ko dai mu ci gaba da sayan abinci daga waɗansu ƙasashe, ko kuma muki mu mutu da yunwa. To shi yasa muka ce ya zama wajibi a gare mu mu ɗauki wannan sabon tafarki. Wurin da eka ɗaya za ka yi wani abu kamar buhu 5, yanzu sai kai wajen 20 ko 30.
Mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz Abubakar, wanda mashawarcinsa kan lamarin ilimi mai zurfi Dr. Bakar Ado Husseini wakilta, ya ce gwamnatin Kano bisa haɗin gwiwa da ofishin jakadancin ƙasar Faransa na horas da wasu malamai da ke koyar da darussan kimiyya a manyan makarantun Kano.
Muna da ɗalibai waɗanda suka fito daga manyan makarantunmu na jihar Kano, wanda malamai ne su kimanin 22 a jami'o'i kusan guda 7 a ƙasar Faransa. Kuma a cikinsu akwai waɗanda suna karanta fannoni daban-daban na kimiyya da fasaha a matsayi na digiri na biyu. wasu ma digiri na uku. Sannan akwai ita jami'ar ne a Izza take kasar Cyprus. Ita ma muna da wannan alakar da suka ba mu dama za su biya kuɗin makaranta mu kuma mu biya kuɗaɗen da yara ɗalibai za su kula da kawunansu a makarantunsu.
A ranar Alhamis mai zuwa ne idan Allah ya kai mu za a kammala taron bitar wanda masana ilimin kimiyya daga jami'o'i da kwalejojin fasaha da na ilimi da kuma cibiyoyin bincike daga sassan Najeriya ke halarta. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa.
Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa.
To gaskiya ne ka san ita da masu siyasa kusan kullun a haka take. Wani zubin tashi gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai ga an rabu, wanda kuma wannan ba yana nufin cewa ba za a sake haduwa ba. Ita a siyasa minti ɗaya za a iya dukkan wani al'amura da baka tunani, dama a samu saɓani ba wani sabon abu bane, kuma idan Allah ya so za a iya samun gyara kuma a samu haɗin kai cikakke. Amma abin da nake tabbatar maka da shi dai shine cewa
ɗan majalisar dokokin jihar Kano Alhaji Kabir Alhassan Rana kenan yake magana kan takaddamin siyasa da ke tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da tsohon gwamna Sanata Rabi Musa Kwankwaso yayin wata ziyara da ya kawo nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana, domin jin cikakkiyar hirar. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma sake saduwa mu da ku a wannan sabon shiri na Saka mai wuya. To bari mu bude da magana da ke ci gaba da bayo shugaba Muhammadu Buhari wahala game da matasa.
Fadar gwamnatin Najeriya ta ce an yi bawagwar fahimta ga kalaman shugaba Buhari a taron kungiyar da Burtaniya ta yi mulkin mallaka kan batun zayyana matasan Najeriya da masu kasala da rashin ilimi da cin na bulus. Kakakin shugaban Premier Adesina ya ce bayanan da shugaban ya yi na nufin matasa da dama ne, amma ba dukkan matasan ne shugaban ke nufin cima zaune ne. Don cewa Najeriya na da mutum miliyan 180 kuma kashi 60 cikin 100 matasa ne ‘yan ƙasa da shekara 30. Akasarinsu ba su yi karatu ba, suna alfahari da ƙasarsu na da arzikin fetur, don haka za su rika samun komai a kyauta. Matashin ɗan jarida Yusuf Ishaq ya nazarci kalaman.
Matasan Najeriya dai ba za a haɗa su a musu kuɗin goro a ce musu malalata ne ko marasa ilimi ba. Menene ya yi domin sanya matasa su zama masu dogaro da kansu daina zama banza? A arewacin Najeriya ne aka yi kiyasin cewa akwai aƙalla almajirai da ba su gaza miliyan 9 ba. Bayan da aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa, yanzu yake cika shekara 3. Menene yayi domin inganta rayuwar irin waɗannan almajirai?
Ba ga ishe yasa gwamnatin ta kirkiro da shirye-shirye irin na N Power din nan da ake ba wa matasa kuɗi a wata saboda su koyi sana'a su yaki talauci.
To ka san Allah yake kaya, babu abin da yake lalata matashi kamar ka dauki kuɗin banza ka bashi. Kaga ya nuna kenan cewa su suke lalata su da kansu domin su je su ga yawa turawa cewa matasan su malalata. To yanzu da yaje ya faɗa a gaban turawan ne yake so su zo su gyara.
Duk da cewa fadar gwamnatin Najeriya ta yi bayani akan batun kalaman da shugaban Muhammadu Buhari yayi na cewa akasarin matasan Najeriya ba su yi karatu ba kuma ba su da aikin yi, amma jira suke gwamnati ta samar musu ababen more rayuwa da kuɗin mai. Matasan arewa da ke jihar Imo sun bi saho wajen nuna bacin ransu bisa waɗannan kalaman da shugaban yayi a taron kasuwanci na ƙungiyar ƙasashe rainon Ingila da aka yi a birnin Westminster da ke Ingila.
Sunana Muhammad Nur, wanda ake kira da MTT. Abinda Buhari yayi magana akan matasa billahi wata san Najeriya ba mu jarin sa ba. Mu mun san matasa ne suke gogurmaya wajen tabbatar da Buhari Ubangiji ya goyi bayan su ya tabbatar da. Amma sai gashi abin da zai kusan sakawa matasa da hikenan. Amma ban yi mamakin sa ba, saboda irin yanda naga abin da yake nufi bai wuce lokaci yayin da matasan Najeriya su zama sune shugabanni. Kawai haka ne yasa ya je ya kwance wa matasan Najeriya zani a kasuwa a idan duniya.
Sunana Algoni Jalaha Bishara. Bai kamata shugaban kasa ya je a duniya ya yarfa mu matasa. Gwamnatin Buhari nan da matasa aka kafa ta, matasa wayansu sun mutu sun rasa rayukansu an kafa gwamnatin sa da shi. Kuma in dai yace haka, wani aiki suka yi watar mana mu matasa a shekara 3 da suke kan mulki?
Sunana Jibrin ya original lemo. Ba daidai bane shugaba ya fito yana fadar maganganun da bai kamata ba akan talakan Najeriya, musamman matasan Najeriya waɗanda suka jajirce 100 bisa 100 suka boya mai baya kuma har ya kai matsayin da yake kai yanzu.
Amma malam Muhammadu Haruna ya ce,
wato ina ganin ba duka jama'a bane za su faɗi ta da abin da yake nufi, domin na daya abin da yasa yayi wannan bayani, akwai matasa wanda ba su son su yi aiki, suna so su zanna haka domin suna ganin kaman ko wasu ƴan siyasa za su zo su biya musu bukata. Kuma arhali shi mai girma shugaban kasa ba abin da yake nufi bane, amma a maganarsa da ya dinnan akwai ɗan gyara kaɗan. Saboda haka ina so ko da gaba zai irin wannan kalamin ya san abin da zai faɗa.
To a gaida Alfonso Sokuri Gwai da kuma Nasiru Adamalika wakilan mu a Najeriya kan wayannan ra'ayoyi. Kamar yadda aka ji wasu daga cikin matasan nan suna faɗa a cikin ra'ayoyin a shirin yau na muhawara da Hassan Mainaka ne shirya mana Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa Tijani. Za mu ji an taɓa maganar mutane irin matasan nan da suka taimaka wa Buhari da jam'iyyarsa ta APC har suka ci zaɓen shekarar 2015 da kuma tasirinsu a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019 in Allah ya kai mu. Amma sai bayan mun gama zance game da tasirin mutanen da ke kusa da shi Buhari kan yadda yake gudanar da mulkinsa.
In an kace da ni Mamman Daura baya da makamin gwamnati, ba da tasiri akan gwamnati.
To ai ban ma san shi ba.
Baka san shi ba, to ni na san shi. Ka gane ko? Ai suke da tasiri akan gwamnatin. Sabiu fa, yaron da ake kira Tunde, dan wane ne shi? Ko babu shi? Ba PA bane na shugaban kasa? Dan yasari. Ministan ruwa ba mutumin ka zaure bane? Ba da alaka da dangantaka da shugaba Buhari na jini? Yana da shi ko babu? Akwai yanzu misali Director General din SSS daga ina yake? Director General din yana daga ina yake?
Sai ka zagaya mana ai.
To duka Katsina ne. Mutanen Daura ne. Dai daga Katsina ɗaya daga Daura. Ba magana ne ake akan siyasa bane ne? Ko? Ba da ƙura'a aka kawo shi kan mulki ba? Shin ƙur'un da mutanen Kano suka bayar Katsina sun bayar? In dai wannan kake so, in kana son mu juya wannan, bari ma mu juya ta haka. Magana ce ta ƙur'u. Mutanen ƙur'un da mutanen Kano suka bayar Katsina sun bada? In akwai wanda ya kamata ya ci moriya, akwai wanda ya kamata a ce an gaza mutanen Kano? Ko kuwa?
Barista Abdullahi, ina dawo gare ka. Ka dai ji ƙorafe-ƙorafen Comrade Tijani akan wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. A bisa abubuwan da ya zayyana, menene ba daidai ba?
To, bari in gaya maka, a nan fadan shugaban ƙasa inda ya magana waɗanda suke, na san ina Comrade Isa Tijani ke samun labaran shi, mun san sunansu Wailas ne, kuma mun san yadda duk Wailas dama in ya fara magana ka ji ya ce ai mu ba wai ba ma san Buhari bane. Abu ba su ganin kome mai kyau a wannan gwamnati.
Amma misali shi Komar ya bada misali da su
masu kokaye kokaye
da su Lawal Daura da su wannan duk ƴan Katsina ne.
Kuma wannan bari in bada amsa yanzu. Kaga na dauka ma a cikin gidan zai tsaya. Amma ya tafi ma wasu hukumomi da ma wasu ministries. To ni a cikin gidan ma mutane da suke aiki suwa suke aiki tare da shugaban kasan a kullun suna tare da shi. Kamar yadda na fara baya, akwai Femi Adesina. Bayarebe ne shi ne mai babba mai ba shi shawara. Akwai Garba Shehu, Malam Garba Shehu dan Kanon ku ne, dan Kanon Comrade Isa Tijani ne, ba dan Katsina ba ne. Sannan akwai Senator Ita Enang, shi ne mai kai ya kawo.
Amma kuma barasa waɗannan tasirinsu bai kai waɗanda kuma yake kuka kansu.
Suna da tasiri. Na ɗaya, bari in gaya maka abin da ya faɗa, duk waɗancan da ya lissafo gaskiya ne. Akwai Tunde Sabiu, PA ne na shugaban ƙasa. Akwai ya ce minista ɗan Kazaure, ko akwai dangantaka
gaskiya ɗan wani shugaban ƙasa ne?
Wallahi ba sani ba. Saboda haka zai iya yiwuwa, zai iya kuma ba kasance ba kawai. Mun san dai shugaba Muhammadu Buhari ɗan Daura ne, wancan kuma ɗan jigawa ne.
Comrade, mai alaƙan shi ministan ruwa da shugaba Muhammadu Buhari?
Farko tukuna abin da nake so in ga masa, kai harzuka ne. Domin in bana san shugaba Buhari, billahi alƙudratu zan iya kallon idonsa in ce bana san sa. Zai iya tilasta ni ne? Tilas ne aka sani muke yi? Ai mu ne muka ga dama muka ce muna yi. Kuma na ce da tambaya ka ji ɗan yarsa ne. Ka tambaya ka ji.
To ka ji ɗan yarsa ne barista.
Shi ne ce baran in sani ba ko me, amma na san ɗan jigawa ne. Sannan kuma in ka lura babu doka da ta ce yau wai saboda ɗan uwanka shi ne shugaban ƙasa, kuma idan har yau ka cancanta a baka wani mukami ko kuma a baka aiki da ba za a iya ba. Su ba ƴan Najeriya ba ne? Waɗannan mutane da ya kirgo su? ƴan Najeriya ne. Mutane ne kuma wanda suke iya aikinsu. Mutane nawa ne a gwamnatin Najeriya? Gwamnatin Najeriya na Najeriya da faɗi. Kowane ɓangare suna nan, in ka je ko a cikin villa ne ko a cikin ministries ne, daga ɓangare zuwa wani ɓangare akwai su. Saboda haka ba ma wani abu bane da kamar yadda na gaya ma wannan cece kuce ne da yake fitowa daga Wailas.
Ai abin da muke faɗa shi ne cewar idan kun matsa ku wayannan yan kidan ki na jiyon da kuke ganin cewar ba wanda ya iya in ba ku ba yanzu abin da kuke faɗa shine daidai sai mu shiru mu kyale ku mu samu ku ido ai da akwai ranan kindallanci har ka manta fa akwai wanda rayuwa kansu ma suka salwanta suka bar duniya gaba daya a sanadiyar wannan maganar ta shugabancin mu shugaba Muhammadu Buhari ko ko babu su
to barista in na dawo gare ka a kasashen da suka ci gaba irin su Amurka da sauransu idan wasu da suke cikin gwamnatin kuma a wajen gwamnatin suka hango kurakuran shugaba ko na gwamnatin suka ga musu za ga shugaba ya ce eh wannan kuskure ne kuma za mu gyara to kuwa bangaren ku me yasa kuke ta kokarin kare gwamnatin ne ta kowane hanya maimakon a duba mai mutanen da suke magana akai
a gaskiya ba gwamnati da za ta ci gaba in ba mutane da za su dinga ga mata gaskiya yawa wannan shine daya daga cikin turba na demokradiya a ko ina kuma yanci ne na yan kasa da aka yarje musu a karkashin kundin tsarin mulkin kasar nan cewa su fito su faɗi ra'ayinsu musamman ma akan shugabanni saboda haka ba ja da wannan ko a wannan gwamnatin ma ba ja da waɗanda suke fito su faɗi gaskiya a duk wanda zai fito ya yi criticizing wannan gwamnati bisa kan daidai ka gane akwai abin da ake kira constructive criticism akwai abin da ake kira destructive criticism muna marhaba da wanda zai zo ya faɗi inda gwamnatin nan ta kasa da kuma ina yake tunanin ga gyara da ya kamata a yi amma waɗanda suke fitowa wanda su aikinsu kenan su soki gwamnatin nan da daidai da ba tana da tana daidai da tana ba daidai ba waɗannan mukan iya maida musu martani lokaci-lokaci ba kowane lokaci ba su ma amma saboda in har mutum zai yi soki na fahimta na gaskiya ba matsala
to Comrade Isa Tijani idan misali shugaba Muhammadu Buhari abin a kaddara cewar zai kara neman takarar shugabancin Najeriya a shekara ta 2019 idan Allah kai mu wasu da dama daga cikin manyan mutane da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da hayaki wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban Najeriya ya bar jam'iyyar Atiku Abubakar ya yi korafin cewa duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su akwai kuma akwai irin mutanen da yawa misali irin su Buba Galadima irin su Lahaya Hamma da sauransu amma misali kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su iya zama su kamar matsala domin sake samun nasara ba
to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe mu dawo mu dubi shin da gangane Buhari ya dauko abokansa na adawa ya kawo su kusa da shi suna zama mukarabansa yanzu dai muna godewa bakin namu barista Adiyo Abdullahi da kuma da Isa Tijani da kuma musamman shi Hassan Maina Kaina da ya shirya mana wannan muhara a tsakanin su a can birnin tarayya na Abuja Nigeria madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta nan Washington mun ba ku lafiya
yanzu kuma ga labari a takaice.
Labukan tsada ko kyama da ke auna musulmi a nan Amurka ya karu da kashi 15 cikin 100 a shekarar 2017, shekaru biyu a jere da ake samun karuwar haka a cewar wani nazari da aka bayyana da sakamakon sa a jere Litinin da wata kungiyar fafutukan kare musulmi a Amurka da ake kiranta Council on American Islamic Relations wanda ake kira CAIR a takaice. Kungiyar ta sami rahotanni ko akan kyaba ko tsana 300 da aka auna musulmi a Amurka a bara tun daga dokar wani musulmi bisa zargin sa cewa dan ta'adda ne a gundumar Bronx dake birnin New York har izuwa cikin watan Nuwamba inda aka kona wani wurin cin abinci na wani iyalin musulmi a Kansas hakan kuma ya nuna karuwan laifuka 260 da aka samu a shekaran 2016 Kungiyar CAIR ta alakanta karuwar laifukan tsano akan musulmi ne ga wasu manufofin shugaban Amurka na Trump musamman mutane da aka hana su dake shigowa Amurka musulmi.
Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin amma a wannan lokaci sai kuma da an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad za mu saki dawo da wani sabon shirin 7 kenan agogon Ghana. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri za a yi zuwa shafukanmu na internet wato @voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri Chioba Hira Diyodini da John Ellison, Muhammad Lalu ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu.